This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Lasariyar yau Lahadi 19 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Baballe da kanun labarai.
An fara aiwatar da yarjejeniyar na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas bayan da aka jinkirta kusan sa'o'i uku a lokacin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba za a fara ba har sai Hamas ta bayar da jerin sunayen mutane uku da aka yi garkuwa da su da ake shirin sakin su a yau Lahadi. An kama shugaban Koriya ta Kudu da aka zige Yoon Suk-yeol a hukumance kwanaki kaɗan bayan kama shi a haraba fadarsa da ke birnin Seoul. Donald Trump ya shafe yammacin ranar Asabar a Washington yana murna da iyalai, magoya bayansa da abokan siyasa gabanin rantsar da shi a karo na biyu a gobe Litinin.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an riga an yi jana'izar mutane 83 da suka mutu a wata gobarar da ta tashi a wata motar da kuma mai a jihar Niger. Haka zalika a shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Afirka da ke zaune a nan Amurka a kan fatarsu ga sabon shugaban Amurka Donald Trump. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafi da shirin dandalin 'yan jarida, wanda a wannan mako shirin ya tattauna akan sabuwar dokar hana baki shiga jamhuriyar Niger ba tare da takardun balaguro ko izinin zama kasar ba. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. An fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas bayan da aka jinkirta kusan sa'o'i uku a lokacin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba za a fara ba har sai Hamas ta bayar da jerin sunayen mutane uku da aka yi garkuwa da su da ake shirin sakin su a yau Lahadi. Ofishin Netanyahu ya faɗa a yau Lahadi cewa Prime Minister ya umarci rundunar tsaron Isra'ila ta ADF cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da ya kamata ta fara aiki da ƙarfe 8:30 na safe ba za ta fara aiki ba har sai Isra'ila ta samu jerin sunayen mutanen da aka yi garkuwa da su da aka saki da Hamas ta yi alkawari za ta bayar. Daga ƙarshe Hamas ta bayar da sunayen, kuma Isra'ila ta ce za a fara tsagaita wuta da ƙarfe 11:15 na safe. Hamas dai ta ɗora alhakin jinkirin bayar da sunayen ne kan wasu dalilai na fasaha, inda ta ƙara da cewa a cikin wata sanarwa da ta fitar tana mai tabbatar da mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sanar a makon da ya wuce. An kama shugaban Koriya ta Kudu da aka zige Yoon Suk-yeol a hukumance kwanaki kaɗan bayan kama shi a haraba fadarsa da ke birnin Seoul. Yana fuskantar ɗauri a gidan yari saboda manufa mara kyau na ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya wuce. Kaman na yun da sanyin safiyar Lahadin nan na iya nuna farkon tsawaita lokacin tsare shi na tsawon watanni ko fiye da haka. Kotun gundumar Seoul ta amince da buƙatar jami'an tsaro na neman sammacin kama yun bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i, tana mai cewa yana barazanar lalata shaida. Ranar Asabar ne yun da lauyoyinsa suka bayyana a gaban alƙalin kotun a lokacin da ake sauraron ƙarar tare da neman a sake shi. Magoya bayansa sun kutsa cikin kotun sun yi bore. An kama kusan mutum 90. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Donald Trump ya shafe yammacin ranar Asabar a Washington yana murna da iyalai, magoya bayansa da abokan siyasa gabanin rantsar da shi a karo na biyu a gobe Litinin. Jam'iyyar Republican ta sake samun nasara ta shekaru hudu bayan da ya bar birnin a ƙarƙashin inuwa harin da magoya bayansa suka kai kan ginin majalisar dokokin ƙasar ta Capitol. Taron da aka yi a gidan wasan golf na Trump a Stalin na jihar Virginia, kimanin mil 30 daga Washington, ya haɗa da wasan wuta da wasan da mawaƙi Christopher Mashio ya yi. ya isa Washington ne a yayin da masu shirya bikin rantsar da shi a ranar Litinin suke kokarin mayar da mafi yawancin bikin da ake yi a waje zuwa cikin daki da ya hada da bikin rantsuwar da aka saba gudanarwa akan matakalar ginin Majalisar Dokokin Amurka ta Capital saboda yanayin sanyi mai tsanani.
An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. An gudanar da jana'izar mutane 83 da gobaran tankar man fetur ta kashe a jihar Niger, Najeriya. Da safiyar jiya Asabar ne aka samu wannan gobara bayan tankin mai ya faɗi a mararraban Duko da ke yankin ƙaramar hukumar Suleja. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
Shugaban karamar hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger, Alhaji Abdullahi Baba Ara, ya ce bayan waɗanda aka yi ma jana'izar ta bai ɗaya, akwai waɗanda 'yan uwansu suka wuce da su domin yi masu jana'iza a gida, sannan kuma akwai wasu mutane 53 da suka samu mummunan raunuka suna karɓar magani a asibitoci mabambanta.
An yi jana'izan kusan mutane 83, kaga ya haura initial tigo ɗin namke da shi na 77 kan kai 83.
Ok, su wannan 84 hudu kace ko uku?
83.
Na'am, su ne aka yi jana'iza? Ta yi masa jana'izan gaba ɗaya ne ko ko ya aka yi?
Da na gaba ɗaya aka yi mace.
To yanzu wani hali ake ciki musamman waɗanda ke kwance asibiti?
Wanda ke kwance asibiti za su kai akalla kamar 55.
55.
Akwai yawanci Suleja da kuma nan Diko.
To akwai wani agajin gaggawa da hukuma ku ta kai musamman ga marasa lahiyan koko dai ana shirin kaiwa?
Ai, agajin gaggawan kenan da muka kai abin na faruwa, muka ji muka tashi tun daga nan ne, muka tun da safe tun shoyin ƙarfe tare da wani abu ba mun muka da ba na ganin sai kusan asuba. Su kawo ga tsantsancen a tsayawai a ce a nemi wani abin agaji za a kai bacca su ba, saboda muna ƙoƙarin mu je a ce cirai.
To su wanda ke kwanci asibitin nan wane yanayi suke ciki?
To yawancinsu da in critical situation.
Wato suna cikin mawuyacin tsanani haka dai na ciwo?
Gaskiya tunda hadari ne na wuta fa, gonan wuta ne.
To bayan su wanda aka rufe a nan akwai waɗansu wanda 'yan uwansu suka ɗauka koko?
Eh, akwai wanda 'yan uwansu suka ɗauka.
Kamar mutum nawa?
Ƙalilan ne, ba yawa.
Hukumomi a jihar Niger dai sun ce matsalar masu ƙoƙarin ɗibar ganimar man fetur bayan faduwar tankar na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa lamarin ya ta'azzara. Shugaban ƙungiyar direbobin tanka a jihar Niger, Comrade Faruku Kawo, da ke cikin yanayi na tashin hankali, ya ce akwai matsalar yin ganganci ga jama'a a lokacin da motocinsu suka samu irin wannan haɗari.
Mafi yawa abin da ke haddasa shi gaskiya a mutane akwai wanda ke suna ganganci. Yanzu misali mota ta faɗi, idan ana juyen mai to bai kamata a ce kowace irin mota ma ta bi wurin ba, sannan kowane irin mutum kuma inda ya cimma tanka ta faɗi to ya kamata ya nisa da wurin. Wannan abin da ya faru lokacin da wutar ta tashi akwai wasu mutanen da suka biyo wurin, wasu ma ba su sa abin da ake ba, ya kare kawai su ji kawai su gasu cikin wuta ne. Ni ina kira ga mutane duk lokacin da suka ga tanka ta faɗi su daina kusa ga mota, ko direbobi da ke cikin mota in tanka ta faɗi, duk direban tanki in dai mota ta faɗi to gudu yake yaban mota, to wasu kuma su zo ɗiban ganiman mai.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta haramtawa manyan motoci bi ta hannu guda a daidai wannan mararraba ta Dikko, kamar yadda gwamnan jihar Umar Muhammad Bagu ya bayyana a lokacin da ya ziyarci wurin da wannan hadari ya faru.
Every truck coming on this way must go down and go and take his U-turn. The ones coming back should take off. This is a dual carriage. Idan suna zuwa na babu ne sai faɗi yayi, kuma idan moto daya faɗi da mai a cikin shi, me yasa za ka kawo moto jan ya mai din? Kun sai is possible.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Da yammacin ranar Asabar, TikTok ya daina aiki a Amurka kuma ya ɓace daga shagunan manhajojin Apple da Google. Gabanin dokar da za ta fara aiki ranar Lahadi da ta buƙaci a rufe manhajar da Amurka miliyan 170 ke amfani da ita. Zababben shugaban ƙasa Donald Trump ya ce akwai alamun zai baiwa TikTok ƙarin kwanaki 90 daga yiwuwar dakatar da shi bayan ya hau kan karagar mulki a ranar Litinin, Alkawarin da TikTok ya nakalto a wata sanarwa da ya wallafa ga masu amfani da manhajar TikTok, mallakin kamfanin ByteDance na China, yana gaya wa masu amfani da ke kokarin amfani da manhajar da misalin karfe 10:45 ET, wato karfe 3:45 agogon GMT. Abin takeici, an kafa dokar hana amfani da TikTok a Amurka. Wannan yana nufin ba za ku iya amfani da TikTok a yanzu ba. Mun yi sa'a cewa shugaba Trump ya nuna cewa zai yi aiki tare da mu kan hanyar da za a sake dawo da TikTok da zarar ya hau kan karagar mulki. Da fatan za a saurare mu. Sauran manhajojin mallakar ByteDance da suka hada da manhajojin CapCut da Lemonade su ma sun daina aiki, kuma babu su a shagunan manhaja na Amurka har zuwa maraicin ranar Asabar.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, yayin da ya rage kasa da sa'o'i 24 a rantsar da zaɓar shugaban Amurka Donald Trump, wasu al'ummar Afirka sun bayyana fatan su game da abubuwa da suke son sabon shugaban ya yi, ga dai ra'ayoyin nasu.
To, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Bello, ni mazaunin nan kasan Pennsylvania ne a cikin Philadelphia. Abin da nake sa sammani wurin sabon shugaban kasa Donald Trump ya maida hankali wurin tattalin arzikin kasa, bayan aka kuma ya kokarta irin fitinu kasashen waje kamar su Palestine, ya kukan da ake yin wanda America ke sa hannu cikin ake yakin wasu garuka America ta fidda hannu cikin, sannan kuma ya kula da tsaro na kasa kuma ya fidda hankalin shi kan batun korin baki. Ba kasa cikin duniyan ganda za ta kori baki kuma ta samu daidai, don baki su ne wayanda ke aiki, su kuma su ne wayanda ke biyan haraji saboda kasa ta samu ci gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai sunana Hajiya Rahma Umar Sanda, ni mutuniyar Ghana ce da ke zaune a New York City da ke kasar Amurka. To, dan magana kaɗan da zan yi a game da shigowar sabon shugaban ƙasa, ko kuma abinda nake fata in sabon shugaban ƙasa ya zo, abinda nake fata zai yi shine kan cece-kuce da muke samu. Ana magana cewa in ya zo zai kora na baki waɗanda sun ka shigo da ba su da takarda, ana cece-kuce cewa zai koma da kowa ƙasashen da sun ka fito. To, ni a gani na da yayi haƙuri ya basu, tunda kasashe da yawa da baki suke samun ci gaba saboda akwai wasu ayyuka da baki sun shigo suna iya taimakawa suna yi, wanda ba dalle ne mazauna ƙasa ko kuma mutanen ƙasan za su iya yi ba, saboda suna ganin watakila kaman ƙasƙanci ne a gare su, shi yasa ba za su iya yi ba. Amma baki sun shigo, kowane aiki an ka ba su suna yi, kuma wannan aikin da suke yi a gadina yana taimakawa gurin tattalin arziki ya haɓaka. So, ina kira ga shugaban kasa in ya shigo da ya yi haƙuri, tun da sun riga sun shigo, ya bar su su ci gaba da zamansu, su ci gaba kuma da yin ayyuka da ya kamata. Sannu a hankali wata rana su ma za su samu takarda su ma su zama mutanen ƙasa, in dai ba wani laifi suke yi ba, in dai mai shi ya zo ba yana wani taka dokan ƙasa ba ne, ba yana tada waɗansu rungumi ba ne, ni dai a gani na gara an bar su.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Idrisu Muhammad, ina tukin taxi a daga New York City. Sabon shugabanmu da ya zo, ina mai fatan alheri. Allah ya bashi ikon gyara tattalin arziki, domin zamanin da ya yi na shekara 4 wancan mun ji daɗin aiki, bayan shi aikin mu kusan muna mun lose kamar wurin 60% ma ne. To, ina kyautata zato zuwan shinga zai gyara tattalin arziki, sannan kuma muna mai addu'a Allah ya bashi ikon tada tattalin arziki. Sannan kuma na biyu, ana fargaban kaman zai yi kora, ina ji waɗansu ba su fahimce shi ba ne, koren da ya ce zai yi miyagu zai kori a garin. Domin rayuwa dai ba wanda zai zauna da miyagu. Shi ganin nan kuma in ka zo ko baka da takara ko shekara nawa ne su ba su damu da kai ba shi dai inda ka tabo su. Muna kyautata zato Allah ba shi sa'a da rabo.
To madalla ra'ayoyin wasu 'yan Afirka kenan akan fatar su da sabon shugaban Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Tsango makocin mutum yi ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida.
Masauraro, barkamu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan muhimman batutuwa na abubuwan da suka wakana a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. Sunana Sule Mumuni Barma. A yau ina tare da Ibrahim Kantama, ɗan jarida a gidan talabijin Tambara TV da ke birnin Yamai. Ha kuma akwai Hamisu Abdullahi, shi ma ɗan jarida a gidan talabijin Bonfere, kuma manaja na Web TV muryar Niger. Malamai, barka ku da shigowa wannan shiri.
Barka ka dai, sai barka da wannan lokaci.
To, ko shakka babu dokar da shugaban gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chani ya kafa a farkon makon nan, wacce ke umurtar baki 'yan kasashen waje su tanadi wato takardun bulaguro kafin su shigo kasar, ci gaba da tsaurara matakan tabbatar da tsaro a daidai lokacin da hukumomin ke zargin yiwuwar fuskantar hari ko kuma ta da zaune tsaye daga wasu kasashe da ke da alaka da kasar Faransa. Ibrahim, bari mu fara da kai. Shin waya kake kallon wannan sabuwar doka da gwamnatin ta ce ta bullo da ita ne da nufin magance matsalar tsaro?
Ni a nawa tunani bai kamata ba a ce kasa kawai duk wanda ya ga dama ya shiga babu fatar da bincike ba, kuma abin da zai ma sa a yarda da wannan doka saboda sun ce ƙarfafa tsaro tunda ƙasar kowa ya sani muna cikin barazana kusan ya amun doshi wata 18 cikin wannan yanayi. Kenan in sun ce za a tsaurara bincike ko kuma in mutum ya shigo a san waye shi daga ina ya zo mi zai yi, wannan duka bai ba za a iya kiran shi laifi ba tunda duk ƙasashen duniya mai son ƙasashe ta zauna lafiya sai ya bi irin wannan dokoki domin tantance su wane ne suka shigo cikin ƙasata ko me suke yi.
To amma ana ganin kamar dokar nan a dunkule ne aka bayar da ita, wato ba a yi wani cikakken bayani ba don gane washin wane ne ko suwaye ne baki waɗanda ya kamata a ce sun yi amfani da takardu kafin su shigo, kuma waye ne wanda shi yana da ƴancin ya shigo Niger ba tare da ya gabatar da takardu kamar yadda abin yake a can baya ba.
To lalle duk da a dunkule ne amma ai abin a fayyace yake. Mene ne fayyacewa? Sun ce mutumin da zai shigo kasar jamhuriyar Niger ta kan iyaka dole sai an tabbatar wane ne shi. Misali, in zai yi kaman huce lokaci mai dan tsawo dole akwai takarda da kace mata sejour. Wannan in ka shiga kasashe da yawa suna da wannan takarda mai suna sejour. Shi shugaban kasa shi ne yauni ya rataye a wuyan shi na kare al'ummar kasar shi. Shi kuma ya ga wannan hanya ce kadai in ya dauke ta zai iya datse mutanen nan masu wanda ake tunanin za su shigo ta baroniyar hanya su yi muwa ba cikin ƙasa.
Hamisu, ka gamsu da hujjojin da aka bayar da kuma irin bayanan da aka yi wajen kafa ita wannan doka?
A Disamban nan da ya gabata, shugabannin ƙasashen nan guda uku sun yi magana akan cewa shiga ƙasashen IAS ga 'yan kasashen ECOWAS babu waɗansu ƙa'idoji da ake buƙatar sai an bi da kaza da kaza da kaza. Sai muka ji kwatsam gashi an ce kuma an hito da wata sabuwar doka wadda za ta haramta ma baƙi shigowa sai sun yi cikakkun takardu har ma da takardar shaidar zama a cikin ƙasar. To wannan abin ya yi matuƙar ɗauke mana hankali. To sai muke tambaya, shin duk da dokar ba ta yi to ɓaro-ɓaro ta yi ƙarin bayani ba, an samu itikawu saki ne ni sabani tsakankanin abubuwan da kasashen biyu suke tahiya? Tunda su shugabannin kasashen sun ce in dai a cikin kasashen na ECOWAS zaka shigo, na IAS zaka shigo, to dan sediyawo ko kuma ECOWAS baka da bukatar sai kai takardar sejour ko kuma sai kai takardu kaza kaza, amma sai gashi ita jamhuriyar Niger kai tsaye ta dauki wannan dokar. To haka yasa muke bukatar lalle hukumomi ya kamata a ce su hito su yi ma al'umma ƙarin bayani akan abin da dokar take nihi, saboda wannan abu ne da yake kawo duhu dangane da fahimtar dokar ta kamar mai wa ake nihi da in zai shigo a cikin ƙasa. Abu na biyu shine an ce idan ka yi bako a gidanka sai ka kai shi wurin hukuma ka ce to ga bako na yi.
Eh, bako dan kasar waje ba?
Eh, bako dan kasar sai ka zo ka ce ga bako na yi daga ƙasa kaza. To watakila wani a makwabcin ƙasa yake zai shigo ya ji labarin sai an kai shi ofishin ɗin sanda zai ce ba zan je ba. Dan haka kenan dokar tana tamkar barazana ga zama al'umma tsintsiya madurin ki ɗaya ko kuma ga zumunci da wani abin da ya kama da hakan.
To amma ba ganin kamar wai yanayin tsaron nan barazanar nan da hukumomin mulkin sojan Niger ke ta nuna damuwa a kai, ba ganin kamar watakila girman wannan barazana ya kai inda za a iya kafa wannan doka mai yiwa hakan ne ya sa ba a yi la'akari da waccan sanarwa da ta haɗin gwiwa da aka bada ba ta Mali, Niger da Burkina Faso wacce ke baiwa 'ya'yan ƙasashen sai da yawo damar shiga waɗannan ƙasashe ba tare da buƙatar visa ba.
Duk abubuwa ne masu kyau, amma shi yasa muke ganin ya kamata su hukumomi su hito su ma 'yan ƙasa da al'umma ƙarin bayani takamaimai yaya ne dokar take, me ake nihi da ita, saboda sanarwa ce kawai anka bada anka ce haramun ne a shigo sai an yi takardu da kaza kaza sai an bi ka'idoji, to su ma 'yan ƙasar sai zamana kamar an sa su cikin wani ɗarɗar, wani watakila yana so ya sauke bako yana ganin ka a kwashe shi, saboda musamman mu al'umma mu a Niger da gwamnati ta ce kaza muna bi sau da ƙafa, to don ka a riƙa samun saɓani tsakankanin mu da gwamnati 'yan ƙasa ya kamata a ce ita gwamnati ta hito ta yi ma 'yan ƙasa ƙarin bayani bisa kan dukkan waɗannan dokoki ya ne suke tafiya ya ne abubuwan ya kamata a tafi da su.
A kaɗa a raya suna a nan babu bamba ya jarida.
Yawa, to bari mu je da labari na gaba da za mu yi magana a kansa daga ɗaya daga cikin muhimman batutuwa a wannan mako shine wasu sabbin zarge-zarge da gwamnatin mulkin sojan Niger ta fitar, wanda kuma a kafar talabijin mallakar gwamnati ne aka bada wannan labari na cewa ƙasashen Nigeria da Benin sun gudanar da taro da kungiyar Boko Haram kuma da halartar kasar Faransa da nufin tsara wasu abubuwa ko kuma wasu hare-hare da ake zargin za a kai a wasu yankunan Niger musamman a lokacin azumi, kuma ana ma kwatanta cewar akwai wasu 'yan kasuwa baragurbi da ake zargin an hada baki da su don su dauki matakin shaƙe tattalin arzikin Niger a lokacin azumi. Shin ya kuka ji da waɗannan sabbin zarge-zarge waɗanda tuni da dama Nigeria ta karyatar da wannan labari ta hanyar wasu jami'an gwamnati?
To, wannan sabon zarge-zarge da wani ɗan jarida ya yi bayani da yawun hukumomin ƙasar na a tashar talabijin ta ƙasa, ba yadda za a yi shi mai sauraro ko mai kallo ya ce ba haka ba ne. Dalili shi ne kwanakin baya an ɗauko wannan cece kuce inda gwamnatin da kanta shugaban ƙasa shi da bakin shi ya zo ya faɗi wasu abubuwa kan wasu ƙasashe. Kasashen suka karyata daga ƙarshe shi wanda aka yi abin da shi wato Emmanuel Macron shi da kanshi ya fito ya bayyana ko ya gaskata abin da shugaban ƙasa can ya faɗi. To yanzu an sake yin wata magana bisa kan taro da 'yan Boko Haram da wasu 'yan kasuwa. Wannan abin ba yadda za a yi mutum ya ce ba zai yarda da su ba, saboda dalili saboda dama ba a yarda ba, kuma sai mai abin ya fito ce gashi an yi. Sai sannan magana ta biyu magana kasuwanci. Wannan al'amari kowa ya san shi. Al'umma ta duniyan nan musamman ma wannan mu Afirka ta yamma an ka ɗauka Niger, idan aka ce azumi ya zo 'yan kasuwar mu suna da wannan mummunan aniyal su tsada da ko su riya kayan azumi ya kusa sai azumin ya zo su dan bude shi a ce ai babu shi ne dan su yi tsada. Wannan duka yana iya faruwa da an haɗa kai da su da ba a haɗa kai da su ba, dama su kansu a haɗe gidansu cuci talaka.
Hamisu, an samu wasu ƙarin zarge-zarge kamar yadda aka ji labarin a kafafen gwamnatin Niger. Ya kai kake kallon al'amarin?
Lamarin ta yadda nake kallon shi abu ne da yake tada hankali, wanda 'yan ƙasa duk lokacin da ya kamata a ce su ji kullum labarai da suke kwantar musu da hankali sai su ji abubuwa da suke ɗaga musu da hankali. Yau idan mutum leƙa bisa kan social media bayan ɓullar labaran nan zai ga akwai waɗanda suke cewa kai da suna da 'ya'ya a makaranta ta kwanaki ba za su yi su kwashe su saboda yadda hankalin su ya tashi da jin labaran. To idan muka koma a ɗaya ɓangaren duba takamaimai shi wannan abin zarge-zarge abubuwan da suke faruwa, za a iya cewa akwai kamshin gaskiya cikin su zarge-zargen hukumomin Niger, ganin cewa irin yadda Faransa da Niger aka yi rabuwa, irin wacce ita Faransa bata tsamana ba za a yi. To bayan an zo an yi rabuwar, sai kuma ake ganin wasu daga cikin shugabannin Afrika suna yawan zuwa wurin shugaban kasar, durwakin su ne su yi mu'amala da shi yadda suke so. Misali, mafi kusa da mu tarayyar Najeriya, ana ganin Tinubu Faransa ta zamo tamakar gidan shi, kullum yana can. Kenan waɗannan abubuwan da suke ƙara tabbatar da akwai ƙamshin gaskiya cikin zargin da su hukumomin Niger suke. Ko wannan abin na ƙarshe-ƙarshen nan da ya faru a ce shugaban ƙasa ko kuma hukumomin Niger a matsayin su na jagorori, tunda sun gano ga matsala ga abubuwan da suke faruwa, to ba sai sun yi to sun ce ana mana kaza da kaza ba, a matsayin su na hukuma su ɗauki matakai na ƙoƙarin daƙile abubuwan, saboda suna ganin yadda suke hitowa suna magana abin na ƙoƙarin dagula tahiyar, musamman alaƙa da ke tsakankanin ƙasashen tana ƙara dagulewa. Kuma can tarayyar Najeriya, su waɗanda kullum da an ce an yi kaza su yi to suna a ba ai ba har an yi kaza kaza ko abin ya ka zagi, to kowa ya riƙa shawa ma kanshi ruwan sanyi. Ba abu ne ba tsakankanin al'umma da al'umma, tsakankanin gwamnati ko kuma tsakankanin hukumomin ne. Kenan faɗan manya yaro shiru yake.
To madalla masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri saboda ƙurewar lokaci. Kamar yadda aka ji, mun tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi lamuran tsaro nan jamhuriyar Niger, tare da bakin da suka hada da Ibrahim Kantama na gidan talabijin Tambara TV da ke birnin Yamai, da Hamisu Abdullahi na TV Bonfere ita ma da ke nan birnin Yamai din, kuma bugu da ƙari a manajan tashar Web TV muryar Niger. A madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulai Mumuni Barma ke ce da ku sai wani shikon insha Allah. Assalamu alaikum.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu.
Ranar Litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025, za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47.
Kamar yadda muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban ƙasar da miƙa mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook, Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
An fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas, bayan da aka jinkirta kusan sa'o'i uku a lokacin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba za a fara ba har sai Hamas ta bayar da jerin sunayen mutane uku da aka yi garkuwa da su da ake shirin sakin su a yau Lahadi. Ofishin Netanyahu ya faɗa a yau Lahadi cewa Prime Minister ya umarci rundunar tsaron Isra'ila ta ADF cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da ya kamata ta fara aiki da ƙarfe 8:30 na safe ba za ta fara aiki ba har sai Isra'ila ta samu jerin sunayen mutanen da aka yi garkuwa da su da aka saki da Hamas ta yi alkawari za ta bayar. An kama shugaban Koriya ta Kudu da aka zige Yoon Suk-yeol a hukumance kwanaki kaɗan bayan kama shi a harabar fadarsa da ke birnin Seoul. Yana fuskantar ɗauri a gidan yari saboda manufa mara kyau na ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya wuce. Kaman na Yoon da sanyin safiyar Lahadin nan na iya nuna farkon tsawaita lokacin tsare shi na tsawon watanni ko fiye da haka. Donald Trump ya shafe yammacin ranar Asabar a Washington yana murna da iyalai, magoya bayansa da abokan siyasa gabanin rantsar da shi a karo na biyu a gobe Litinin. Jam'iyyar Republican ta sake samun nasara ta shekaru hudu bayan da ya bar birnin a ƙarƙashin inuwa harin da magoya bayansa suka kai kan ginin majalisar dokokin ƙasar ta Capitol.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Umayi da ta shirya ta kuma ba da umarni. Baba Yakub Makerini daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalamu.